Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da watan dukanku baki ɗaya kuna nan lahiya da wannan maraicen Laraba 8 ga watan Yuni da kuma watan masu azumi na ci gaba da ibada lahiya. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin ƙasar Jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar kuma za ku iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niyya FM a birnin Kunni. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Galibi a kasashenmu na Afirka, kayan masarufi na ƙara tsada a kasuwanni, kuma yanzu lokaci ne da masu saye ke kuka da 'yan kasuwa. Shin me yasa rahamar watan azumi ba ta shafa farashin kayan masarufin da ake matuƙar buƙata a lokacin azumi? Laifin 'yan kasuwa ne ko na gwamnati ne? Masu saya na da ta cewa kan farashin kaya?
Kaga dai mu masu saya ne ko yana da tsada ko babu tsada dole za mu saya.
Wannan tsawala kaya da aka ga ya tashi yanzu ba wai daga wurin mu bane, kowa ya san yadda kasan nan take ciki, amma ya kamata wani lokaci su ɗan kasuwa ɗan ƙommu a dinga duba abinda ake samu nan ba sai an same shi da yawa ba.
Kaga kamar misali lokacin Kirsimeti kaya baya tsada, to amma ba mu san me yasa ba, in azumi ya kawo kai komai sai kaga an sa masa.
Muna tare da ayar mu ta yau daga Malam Lawali Alijibo daga ƙasar Jamhuriyar Nijar. Sai kuma kwalamar Ramadan daga madahin Zainab Abdullahi uwar gidan abokin aikin mu Usman Ahmad Kabara da kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
A shafinmu na Facebook mun yi muku tambaya cewa a ganinku me yasa ake ci gaba da samun masu aikata abubuwan shedanci a cikin watan Ramadan duk kuwa da cewa shedanu na cikin sarkoki a daure. Ga amsoshin wasu daga cikinku.
Gaskiya da gobe a gani na abin da yake kawo hakan tun harko wato kahin watan azumi ya kama, shedanin ya riga ya yi mummunan rauni mai wahalar warkewa. Kasancewar dama can tun harko ba a damu da ibada ba. Sanda watan Ramadan ya kama tukuna ne lokacin da za ka ga suna ɗan zuwa masallaci. Dan wannan lokacin ba wajen wucewa saboda ta kowace hanya ka bi masallaci ne, sako daga Zubaida Ibrahim.
Na'am, amsa tambayar ita ce ƙeƙashewar zuciya ce ke haifar da haka. Wato akwai wani yanayi da ɗan Adam zai tsinci kansa a ciki na aikata laifi. Tun yana yi yana rena abin da yake yi, yana ganin kamar ba komai ba ne. Yau ya yi a ɗaga baƙi a zuciyarsa, gobe ma haka, jibi ma haka, har a wayi gari zuciyar ta yi baƙi ƙirin. To daga nan an samu ƙeƙashewar zuciya kenan. Idan ɗan Adam ya kai wannan matsayin, to sai dai a taya shi da addu'a, don kuwa ya kai matsayin da zai iya aikata laifi a kowane lokaci har a cikin Ramadana. Sako daga Bilkisu Mudassir ta Fawa Balewa.
Rashin karatun addinin Musulunci ne ƙaranci a wajen jama'a. Duk yawancin mutane sun koma karatun zamani na boko. Shi ko boko ba zai kai mu ga tsira gobe kiyama ba. Sako daga Amina Sa'idu Bauchi.
Yau da gobe kenan. Idan an ɗaura waɗancan shedanin fa, akwai wasu fa da suke cikin mutane wanda dama Allah ya la'ance su, wanda abin da suke cikin wani watan ko kaɗan ba sa denawa idan an shiga watan Ramadan. To fatanmu shi ne Allah ya yi mana tsari da su. Amin. Sako daga Abubakar Kawo Alhaji Ibrahim Driver Girgir.
Yau da gobe kamar yadda aka sani ana ɗarme manyan shedanu. To amma a cikin mutanen akwai wasu masu halayya irin ta shedanu. Dan ina mai tabbatar muku da cewa idan mutum bai dage ya rike Allah ba, to tabbas zai kasance daga cikin su. Al'ummar musulmi ya kamata mu zauna mu yi makanmu karatun tanatsu, mu daina aikin alhasha ko da bayan azumi ne. Sako daga Zakariya Umar Limawa.
Yau da gobe, abin da ya sa mutane ke aikata ashirarenci a cikin wata mai alfarma shi ne da yawa-yawan mutane zuciyoyin ne ke zuga su, wanda baya wuce saboda sun saba da hakan ne, duk da cewa sun san hukuncin Ubangiji akan hakan. Maganan shedanu kuma ai mutane ma kansu shedanu ne. Babban shedan din ai da ma rabawa kawai yake dan ya munanta abin. Sako daga Abdullahi Tijjani Barkaji.
A gaskiya rashin tarbiyya ne tun harkon rayuwa shine ke jawo haka. An darme manyan shedanu an bar mu da kanana. Idan kaga mutum bai daina shedanci ba to watakila ba shi da rabar lahira babu yadda zaka yi da shi kuma. Domin Annabi Nuhu alaihi salam dan samaya hondare amma ba sakacinsa bane. Dan haka anan ma ba za mu zargi wani ba sai shi. Sako daga Mustafa Ibrahim dan Malunhashi.
Salam filin yau da gobe. Ni a ganina ba komai ke sa wasu aikata aikin shedanci ba a irin wannan wata mai albarka wato watan azumin Ramadan sai rashin ilimi da imani wanda hakan ka iya kawo rashin sanin muhimmancin wannan azumin Ramadan. Sako daga Rulwana Sa'idu ga yare.
Yanzu ga Malam Lawli Alijibo daga Niger da ayar mu ta yau aya ta 8 a cikin suratul Maida.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يو زامي مغانا ني أكن وانا آية وانا تكي مغانا أكن تشيوا أي آدلش كودا أتكين مغانغانو كودا أي كتش أي كندكي مسامن غموني يأي آدلشي ga mummuni dan uwan shi kuma ga wanda ba mummuni ba ma shine Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi ya ku wanda kuka ba da gaskiya ku kasance tsakanin ku da Allah shuhada'a bilqist kuna shaida akan gaskiya wala jumannakum shan'an qaumin ala alla ta'jilu kal wani kiyayyal wasu mutane ta sanya ku cewa kal ku yi adalci. Allah sai ba mu umarni cewa aidilu huwa aqrabu littaqwa, ku yi adalci shine yafi kusanci da tsoron Allah. Wattaqullaha, ku ji tsoron Ubangiji, innallaha khabirun bima ta'malun, domin Allah ya san duka abubuwan da kuke aikatawa. Yan uwa, in aka lura wannan ayal na nuna mu cewa ashe musulunci baya goyuwa bayan duka wani kabilanci, bangaranci, ta'assubanci, baya goyuwa bayan rishin adalci. Tunda Ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan aya yana nuna mu cewa lalle indai kai mummuni ne to ka lazimci adalci, ka lazimci gaskiya cikin halayenka, ka lazimci gaskiya cikin maganganun da zaka wadi, ka lazimci gaskiya cikin shaidun da zaka bada. Dan musulunci abu ne wanda yake son kyakkyawan hali da kyakkyawan mu'amala tare da duka wanda kake tare da shi, sawa'un kana musulmi ne ko ba musulmi bane. To musulunci yayi umurni da lalle mu'amala ta gari, lalle zama wanda babu tashin hankali. Kenan mun gane jama'a, musulunci ba addini bane wanda yake son tashin hankali. Musulunci addini ne wanda yake so a tsaye da gaskiya, a tsaye da adalci a doron kasa, domin tahiya ta adalci ita ce tahiya mai dorewa, ita ce tahiya wanda Ubangiji ya umurce mu da mu yi. In aka lura anan Ubangiji subhanahu wataala yana faɗa cewa ko da mutum makiyinka ne, in za ka yi shaida akan shi to ka yi ta tsakaninka da Allah, ka yi ta da gaskiya, sawa'un kana cewa ba addinin ku bane daya, ko kuma ba kabilar ku ba daya, ko kuma ba garin ku ba daya, ko kuma kishiyarki ce, ko kuma abokin sana'arka ne, to sawa'un diyan da yake ciki ko komin cewa akwai gaba tsakaninku, to musulunci babu wanshi da wannan abu naku, ka komo ka yi gaskiya, ka yi adalci tsakanin shaidar da za ka yi. To ‘yan uwa, in an lura, ashe musulunci addini ne mai sauƙi, addini ne wanda duwan tashin-tashina bayya so. In ka ga mutum ya yi wani abu na tashin-tashina kenan ba addini ba ne ya sa shi, ra’ayin kanshi ne. Wannan kuma kalma kullum muna faɗarta, a kowane addini za a iya samun cewa wanda zai yi mummunar fahimta ga addinin, wanda za ta kai shi ga halaka, wanda za ta kai shi ya riƙa ganin cewa shi ɗaya ne ma mummuni, ko shi ɗaya ne musulmi, ko shi ɗaya ne mai bin wancan addini, ko shi ɗaya ne ya iya, ko shi ɗaya ne zai samu rabo wajen Allah. To lalle addinin musulunci na ƙalubalantar duka irin wannan halayya, wanda mutum zai shiga ya gani cewa lalle dan wane ba nawa ba ne, bari in yi shaida wanda ba ta gaskiya ba.
To yau ma mun sake komawa gidan abokin aikinmu Usman Ahmad Kabara, kuma mun bi uwar gidansa Zainab Abdullahi Madafinta, don mu gano muku kayan kwalamar da take haɗawa a yau.
Assalamu alaikum mai sauraro, ina fatan muna nan lafiya ya Azumi kuma. To yau dai ina so in mana alalale na leda da crayfish. Da farko dai nana da wake na surfa shi, na wanke, na zan markaɗa shi saboda markaɗan wake yana ɗaukar lokaci. Na surfa, na wanke tas, na haɗa komai, na sa tattasai da albasa da tarugu, zan markaɗa shi yanzu. To masha Allah. Na kammala markaɗa wake na, gashi nan zan zuba shi a cikin abu mai ɗan zurfi. Bayan na zuba shi, na ɗauki blender ta, na wanke, na ajiye ta. To ina buƙatar magi, gishiri da curry, sai crayfish ɗin. Na gama zuba su, na ɗan sa ruwa saboda ya ɗanyi ba ruwa-ruwa ba, ba kuma kauri ba sosai. Ruwa kaman dai yanda dai ba zai yi kauri ba, kuma ba zai yi ruwa ba sosai. Di-di-di-di-di-di-di-di. To sai in ɗan buga shi, saboda zan ɗan buga shi ɗan wani lokaci kaɗan, saboda kai ya kumbura ciki. To gashi nan na kammala buga shi, dama na zuba magi da gishiri da crayfish da curry, na gama. Sai ina buƙatar santana saboda in ƙuƙƙulla shi. To ga santana na nemo, dama ina da ita a aji. Sai in fara ƙullawa ɗan daidai-daidai, shi ma ba da yawa ba, ba cika santanan ba, bari in ɗauko. Zan fara zubawa a santana. Gashi nan na ɗauko leda ta, ina zubawa, ina ƙullawa. Gashi nan ina ta ƙulli, ina ta ƙullawa. To bayan na kammala ƙulli, sai a ɗauko tukunya kuma, saboda zubawa a ciki. Na ɗauko tukunya ta, ina zubawa a cikin tukunya. Bayan na gama zuba a cikin tukunya, zan samu ruwa ɗan kaɗan, zan zuba a ciki. Ba zan cika tukunyan ba ne da ruwa. Abun daidai za ka zuba a cikin tukunyan, ba daidai yawa ba, kuma ba kaɗan ba, yanda dai ka tabbata zai dafa maka a lallan naka. Bayan na zuba ruwan, na rufe tukunya ta, sai in kunna stove ɗina, wato gas kenan. Gashi nan ina kunna stove ɗina, na ɗora alale. Zan jira ɗan wani mintuna kafin alale na ya kammala, sai kuma ci. A sha ruwa lafiya. Mun gode.
ma mun gode ko da yake Usman ka barna mana kashedi kakkutinyan alalina. Amma kin ga batun ledan nan ko saboda bincike ya nuna cewa amfani da irin waɗannan abubuwa na leda suna cikin abubuwan da ke haddasa cutar sankara wato kansa. Kin ga da ganye ake nadewa idan da za a koma ga ganyen nan da abun yahi.
Sai yanzu kuma za a iya amfani ma da foil. Wannan kamar shi ma ledan ne amma shi za a iya mai da shi kamar jaka haka.
To yau zaran matasa ya dira a kasuwar Yola jihar Adamawa domin duba farashin kaya da yadda wasu ke tsawwalawa takanas a watan Ramadan. Jagoran muhawara shine Ibrahim Abdulaziz wanda ya zamana da ƴan kasuwa biyu Alhaji Aliyu da Alhaji Rabi'u da kuma mai sayan kaya Malam Usman. Ibrahim Abdulaziz jamuje.
Alhaji Aliyu na farko sautari akan zarge ku ƴan kasuwa da cewa da zaran azumi ya zo ko kuma an sumu haram azumi kukan tsawala kayayyaki wato kayayyaki kai tashin gurin zabi me ke sawa haka kuke wannan abu?
To a gaskiya ina so da farko masu siya suke mana adalci domin wannan tsawala kaya da aka ga ya tashi yanzu ba wai daga wurin mu bane. Kowa ya san yadda kasan nan take ciki yanzu haka musamman an rufe boda babu ta yadda za a yi kayan nan. Ai ganin kayan a kasuwa ma ya kamata ake mana adalci, muna kokarin kawo wannan kaya saboda fa wannan kaya hanya ɗaya tak yanzu zamu iya dauko su mu kawo kayan nan. Muddin kuma idan ba mu kawo ba mu ne zamu ke jin maganganu a bakin al'umma, amma da zaran mun yi dan kokari mun kawo mun dan ƙara kadan akai kuma sai kaga mutane sun dinga rera ta magana ana cewa kaya yayi tsada a kasuwa, ba sa ganin gwamnati mu suke gani a koda yaushe. Eh yanzu haka ni ina kawo shinkafa da sigari da kuma shinkafan nan akwai wato na tuwo akwai kuwa gumi. Wannan gumi dai muna sai da ita 14,500 a da can baya. Yanzu haka ma sabon kaya da zai zo muna sa ran ma zai fi haka tunda yanzu haka mu ma mun samu ƙari daga gurin manyan mu. Ita danyar kuwa dama tsakanin su 500 ne ake saida ta, ga sugar kuwa ta kai ma kisan 12,000 har da ma yanzu haka. Don kaga ba wai daga gurin mu bane, da zaran an fara wannan azumi gashi halin da muke ciki a kasar yanzu haka za a ga kaman daga gurin mu ne. Idan mutun yazo duk bayanin da muka yi mishi ba zai karba ba, zai ce kaman mu ne ƴan kasuwa mu muke zaluntar su.
Alhaji Rabi'u kaji abun da dan kasuwa na uwanka ya fadi, kai ka goye ba ko kuma ya lamarin yake ne?
Lamarin da duka tafiyan guda ɗaya ne, amma ya kamata wani lokaci su ƴan kasuwa ƴan uwan mu a dinga duba abin da ake samu nan ba sai an same shi da yawa ba. Yanzu misali idan su za su damu sai da gumi 14,500, to ni a nawa zan iya rage shi in mai da shi 14,000 duk da cewa an rufe boda an rufe kaza kaza ko ma kaɗan ya aka samu dai ana samu a ciki. Kaga su yanzu ɗan uwana zai iya sai da shi a yadda na gaya maka 14,500, amma ni zan fi bar shi a 14,000 duk da haka akwai samu. Idan muka koma ta gumi kuma wasu suna sayarwa 14,000 amma ni ina rage 500. Me yasa? Saboda mutane ma su san cewa wannan lokacin muna cikin watan azumi kuma za mu iya mu taimaka. Ladan nan ba sai ka sayar ka cire ka ba mutum kyauta ba, rage mishi abun da kai shi ma aikin lada ne.
Shi Alhaji Rabi'u da yake saidawa haka yake ragewa, mu ba mu san inda yake samo kayansa ba, domin
duk ta hanya ɗaya ne muke samu.
Wace hanya? Watakila kai akwai hanyar da ka gane, don mu yanzu haka wannan kaya da kake gani muke saida ta haka ma mu ma mun daure ne mun rage kenan muke saida.
Ba za ka manta ba, mota ɗaya ne take kawo mana kaya cikin kasuwar Yola.
To amma mota
ka fahimci wannan al'amari,
mota ɗaya da take kawo mana kaya ai ba gun mutum ɗaya ko muka saya ba,
mota ɗaya da take kawo mana, ni ba zan yadda da abun da suke faɗi ba.
To ba dama, to zan dawo gare ku. Amma yanzu ga Alhaji Usman ku ke sai waɗannan kayayyaki da sansu haka ko abun ya fi shafa na farko dai ya azumin bane ya kayayyaki yake?
To alhamdulillahi kaga dai mu masu saya ne, ko yana da tsada ko babu tsada dole za mu saya, tunda muna da iyali a gida kaga dole za mu saya. Amma ni abun da nake neman alfarma su masu saya su sayar, kaga kamar yadda Malam Rabi'u yake faɗa gaskiya gara su kar su dinga sa buri a kai yayyawa ko kaso shi da tsada, sai ka duba yanayin da halin nan kasar ne yanzu muke ciki. Kaga kamar misali lokacin Kirsimeti, barin ka maka misali, akwai wani bonanza musamman da ake yi kuma kaya baya tsada. To amma ba musamman yasa ba, in azumi ya kawo kai komai sai kaga an sa masa kuɗi. Yanzu dai haka na shigo kasuwa an ce jiya ya sauka, gashi yau kuma na shigo an ce buɗanye 14,500, kuma yau ko kwano ɗaya bai rage a gida ba. kuma yau zan saya. To ka gani don haka muna nema a sassauta duk da dai mu sai da kasar da take ciki amma su ma masu sayarwa su sassauta saboda mu ma talakawa mu samu rangwame a ciki.
To alaga lokaci dai kiran da su masu saya irin fatin da suke ko kuma roƙon da suke yanzu ku duk da wannan matsala da ka ambata ya ga ganin za a magance wannan matsala domin shi talaka ya samu sayida.
Kafin mu faɗi yanda za a magance wannan matsala kada su manta fa ba ma sai kayan nan da tsada kadai ba motar da za ta dauko wannan kayan ma gashi gas ma yayi ƙara kuɗi shi petrol din ma gashi an san yanda yake kuma yanzu haka hanyar da za a bi a samu sauki na farko dole ne mu tsaya da addu'a kuma dole gwamnati ta waiwayi al'amarin nan domin ba a magance abu lokaci daya. Gwamnati ita hujjan da ta bayar akan rufe bodanta ta rufe kan cewa ba ta samun kuɗin shiga. To ta yaya za ta samu kuɗin shiga ba ta inganta harka ba? Yanzu hanyar ta ruwa za mu je mu ɗauko wannan kaya ko kuwa shugabannin mu za su ɗauko. Mutum nawa ne suka iya ɗaukan abu ta ruwa? Ko kuwa akwai jirgin da fa sai yayi wata shida yake lodi sai yayi wata shida yake saukarwa sai an zo ta ruwa yayi wata shida talakawa suna tsaye suna abun nan ayin talakawa za su mana adalci ko kuma masu sayen kaya za su mana adalci ya kamata in muka shiga muka samu kayan nan mu zo komin tsadan su samu saya tunda sun san ta yanda muke so mu ta yanda muke dauko kayan nan adalcin da ya kamata su yi mana gwamnati kuma ta gaggauta duba wannan al'amari domin
na ga Alhaji Rabi yana daga hannu kaman akwai ƙarin haske zaka ne da za a samu sa'ida
batun adalci guda ɗaya ne ita gwamnati ta rufe hanyoyi da ake shigo da kayayyaki wanda bai inganta ba misali ba wa ba su inganta ba za a kawo kaya amma ba tare da an biya ma gwamnati harajin da ta saba yawancin mutane ƴan kasuwar mu haka muke yi amma hakan bai dace ba. Abu na daya abunda nake so shi ya gane wai gwamnati ta yi adalci gwamnati ta yi gwamnati tana yi ne saboda ta gyara mana kasa amma kuma mu ƴan kasuwa muna bata kasa ta ina ta zuba kuɗi akan kaya da muke amfani da shi abu na guda daya kenan. Na biyu ka kawo magana mai a motoci da zasu kawo kar ka manta fa a ƙarshen shekara ana bada wani abu a inda muke sayo kaya ya za ka yi da wancan riba da kake samu na kyautan da ake baka. To ai Alhaji Rabiu wannan abu da kake faɗa ake bayarwa din nan tallafi ko kuwa wani taimako da ake bayarwa shugabannin mu ake bayarwa kuma gwamnati ta riga ta san wa'inda take ba ba wai mu ƙananan ƴan kasuwa
ake. To duka tunda duk abu ɗaya ne kuma masu tunanin kan cewa misali kamar yadda muka sani kamar yadda malamai kan yi bayani mukan ji a bakunan malamai shine idan azumi ya zo akan daure shedan da sauransu haka zaka tada zuciyar mutum wani ya tunani zai yi mugunta ko kuma zai yi aikin da bai kamata ba wai shedan ne ba daure ko kuma akwai shedan ne ban so ma da marabi
sun zuciya ne Ibrahim Blazis mu yi maganan gaskiya batun shedan za a daure shedan za a yi wayewaye amma mutane akwai son zuciya a cikin duka al'amuran da muke yi. Zaka ga kamar yadda ƴan uwan mu suke yi abu ne wanda ka ji ka san shi 500 sai ka zo ka ce ka sa 1000 yayi yawa shedan press ce wai ka sai da abunka mai yawa ba zuciyanka ne zai sa maka shedan baya fito ya ce wani na jaka ka je kai kaza batun shedan za a daure amma mudin ma akwai shedanu mudin ƴan uwan mu ƴan kasuwan ne.
To
Malam Ibrahim a gaskiya wannan karo in ma za a daure talauci ya kamata a daure domin ita ta addabi kasa talauci ita take kawo shedan din cikin al'umma an aka daure talauci mu mun fi karfin shedan din
yana kasuwa ya zai ce wai a daure shedan.
To zamu da tubarin ji ga su wanda suke saya a
to Malam Ibrahim Aziz shedan nan yana su kansu ƴan kasuwa kuma mu masu saya ne saboda kamar yadda Malam Rabi ya faɗa su masu saya ne su ko masu sayarwan suna sa riba ya daidai da uwar kuɗi haka ba zai taɓa yiwuwa ba. To ta yaya za a samu ci gaba wannan
mutum za a bari mu a tambaye ka ne wani kira kai wasu ƴan kasuwa da kuma masu saya musamman a wannan lokaci na watan azumi da na samu lada tun da dai shedan na daure kamar yadda malamai ke bayani.
To kira da zan yi dai da su masu sayarwa don Allah don Annabi su yi rangwame su taimaka don wani yana da hali zai siya dutsa dan shi wani kuma bai da hali a cikin halin da ake ciki a wannan kasa
kuma fa masu sayan fa.
To su kuma masu siya dole ne za a yi hakuri kuma yanzu yadda abubuwan yake tafiya dole ne a koma noma kawai shawaran da zan bawa masu siya a yi hakuri don abun da ka saba siya da yanzu ya canja yanzu wasu abubuwa duk babu shi saboda ya yi tsada.
To dan iya ma na jin jiki a azumin nan na bana kamar yadda za ku ji a labarin dan iya daga bakin Isa Lawal Ikara.
yau zaune na iske dan iya yayi tagumi nace dan uwa lafiya kuwa na ganka zauna zugum kamar garin ya daudimi yace ai ko ban fadi ba na ikara ka san ina cikin kukumi saboda kaga dai yanzu mun riga mun fara azumi amma fa sai a sha ruwa kaga kuma babu abin a tahami ka san kuwa ni ko ba azumi ma bana wasa da da'ami shine nake ganin bana dai zan yi azumin nan ne kawai cikin rami musamman ka san damuna ce kuma abinka da manu mi ga aikin gonan da ke buƙatar ƙarfi kuma ga azumi sannan idan an sha ruwa babu wani abinci mai gina jiki sai wani dan dabino ƙarami nace to amma dan iya baka tunanin mu kanmu ba mu tausaya wa dan uwan mu talaka saboda ai ba gwamnati ke sai da kayan abinci ba amma gashi nan farashin duk ya ninninka komai kake son saye da zaran ka taba sai ka ji farashin ya kashe maka laka duk wanda cewa ƴan kasuwan sun san wannan wata ne da ake ne albarka amma sai kaga ƴan kasuwan namu sun gwammace kawai su samu talakan su yi tararika alalin sun san irin wannan mugun hali na takura wa dan uwanka ka iya jefa su cikin halaka dan iya yace eh kuma gaskiya da wannan dan wannan shi yasa banan muke ta kuka musamman ganin gaskiyar magana bana fa ba harka ko da yake dai mu da muka ikatari muna da lafiya ma sai a ce mana san barka sai dai kawai mu yi ta fatan Allah ya warware mana dukkan tuka nace a gaskiya haka yake dan iya bana fa kam sai dai Allah ya kawo mana dauki saboda a ranar azumin farko fa naga abin da ya bani mamaki wasu na gani an sha ruwa amma fa ba su da koda na shan kwaki suna ta faman zuba zuruntun neman koda barin dabino dan su yi bude baki amma abin ya gagara duk da yake akwai gidan wasu ana ta sharbar girki kamar ana biki dan iya ce ai shi yasa nake ganin dole ne masu hannun mu da shuni har ma da saraki su ta makawa marasa karfin cikin mu domin a gaskiyar magana bana fa talaka na jin jiki kuma tunda wannan wata ne da mahalicin mu ke son mu kyautata aiki ya kamata masu karfi su taimakawa talakan da bai da arziki ta haka ne kawai Allah zai sanya albarkar da dukiyar su za ta yi ta auki nace to dan iya Allah dai ya taimakawa talakawa ya kuma saka tausayi a cikin zukatan masu kudin da Allah ya ba su dukiya mai yawa su kuwa ƴan uwan mu da muke tare kullun wato ƴan kasuwa kamata yayi su sani cewa wannan wata na azumi fa wata ne da ake son taimakawa ƴan uwa musamman ma dai masu raunin mun da gasunan muna gani suna ta fama da yunwa saboda haka duk ɗan kasuwan da ya fi tsawwalawa to ya sani kanshi yake yi wa tarko domin akwai ranar mutuwa domin fa sanin kowa ne Allah na saka wa duk wanda aka cuta cikin gaggawa su kuma talakawa ya zama wajibi su koma ga Allah don su samu ingantacciyar rayuwa ta yadda za su samu walwala domin ko cikin ikon Allah za su samu natsuwa
iduk wanda bai aikin kirki anan duniya a gurin Allah zai shawiya da yawan duka cikin hawiya bazar kwaila ku amsa kiran mu ƴan kasuwa ku bar cuta ga dangin ku ba ku ƴan kasuwa ku tsare Allah da yin gaskiya da adalci ku bar murdiya a cikin sana'ar ku dan rabbana kusan arziki da rashi Allahu ne kaddari kusan arziki da rashi Allahu ne kaddari karku
Jamila kin san yanzu haka akwai wanda ke saurare mu sunan shi Albert Wakil yana Dublin ƙasar Ireland muna godiya sosai mala Albert da watan zaka ci gaba da sauraren mu a koda yaushe da kuma Bala Sani mai lahiya sai Awari Suleiman Aliyu Guda da Nasir Sara Nasiru da Usman Muhammad waɗanda suka bi mu kai tsaye a Facebook masu saurare iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fagi
da Daniel Brown da ya haɗa mana sauki da engineer mu Mr. Misha Halima Jumrau ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah
Sha reba
shabbat.